This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a marhaba da Lagos zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na Amurka a wannan lasari a kan mitoci 22 da 25 a jihohin Niger kuma a gidajen radio amfani. Da fara'a da sarauniya da dalol da niya a birnin Kwani yanda masu kwamfuta kowace suke jin mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Aliyu Mustafa Sakwatu ne tare da Usman Ahmad Kabara muke tarbon ku ga shirin da za mu kawo muku yanzu da ya kunshi abubuwa da yawa amma bari Usman ya fara muku da kanin labarin.
To barkanmu da tashi ko kuma yini. Jami'an hukumomin Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayewar harin ta'addanci da wasu masu tsatsauran ra'ayi suka kai a wani babban otel a ƙasar. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce ranar nan ta Asabar za a dage wa kasarsa takunkuman tattalin arzikin duniya da aka kakaba mata. Korea ta Arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makamin ta na nukiliya amma fa da sharadin in Amurka za ta yarda ta tsara zaman lafiya tare da ita ta hanyar janye kawancin atisayen sojan Korea ta Kudu.
To a gaishe ka Usman, to bayan kun gama shirin labarai za mu leka kasashen mu na Afirka guda uku da suka hada da Nigeria da Niger da Burkina Faso. Mu fara da Wagadugu.
Rukuje wuta aka dinga yi sheda ana farin wuta sheda gari ya waye daidai karfe 8 sannan muka tafi cikin halin bindiga.
To a Najeriya kuma rudani ne da korafe-korafe suke zagaye zaben yankunan kananan hukumomin da ake a jihar Neji inda kuma wani dan majalisar dokoki daga Rejo ya fito kata-kata yana cewa lalle suna kwace akwatin na mutane.
To abin da suke yi kala kana kuka su ma zuwar su je domin su san menene talakaiki a da
A jihohin Niger kuma ya adawa ne suke cewa shugaban kasa yana son ya musu wayo yana campaign tun doka ba ta ce yi ba.
Bagashi da kanshi ba cikin maganganunsa yana cewa ku yi mini kankara mu ku kan itace mu ai ba ɗan gwara bane mu ɗan Hausa ne ai mun san abin da yake wakana kuma muna da hankali.
To bayan duka wayannan tun da yau Asabar ce muna da shirin amsoshin tambayoyin ku amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Jami'an hukumomin Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayewar harin ta'addancin nan da aka kai na wasu masu tsatsauran ra'ayi wanda suka kai kan wani babban otel da ke babban birnin ƙasar. Sai dai wannan abu ya hallaka mutane 23 daga ƙasashe daban-daban har guda 18. Jami'an sun ce an ceci mutane 126 da aka yi garkuwa da su a cikin otel ɗin, amma akalla mutane 30 daga cikin waɗanda aka ceta ɗin sun ji raunuka. Hukuma ta ce an kashe mahara guda uku masu ikirarin jihadi daga baya kuma aka kashe na hudu daga cikinsu bayan an same shi boye a wani otel da ke makwabtaka da wannan da suka kai hari na Splendid. Jami'an sun ce muta akalla kwanaki biyu da suka wuce maharan suke ta shirye-shirye ga yanda aka binciko. Shugaban kasar Rochemark Christian Kabore ya ce an fara gabatar da bincike akan yadda abin ya faru da yadda za a kiyaye shi. Haka kuma ya ce a watan da ya gabata an so a kai makamancin hari irin wannan. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Murar Amurka a Washington DC, sannan akwai ƙarin rahoto bayan wannan. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce a ranar Asabar ɗin nan ne za a dage wa ƙasarsa takunkumin tattalin arziki na duniya da aka kakaba mata bayan gabatar da rahoton ƙarshe na hukumar kula da ma'aikatan sarrafa makamashin nukiliya ta duniya. Ya bayyana haka ne ta kafar dillancin labaran ƙasarsa mai suna ISNA bayan sauka a birnin Vienna ta ƙasar Austria, inda ya ƙara da cewa yau Asabar ɗin nan Iraniyawa za su kasance masu farin ciki da ita domin rana ce da za a ɗage musu takunkumi. Babban jami'in diplomasiyar Iran ɗin da babbar wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai Frederica Mogherini ta ce za su haɗu a Vienna ɗin ne domin maganar yarjejeniyar ta nukiliya. Daga baya kuma Jabad da Federica za su gana da sakataren wajen Amurka John Kerry. Korea ta Arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makaminta na nukiliya amma fa a matsayin wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Amurka. wanda hakan zai raba kawancan da ake yi tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu na atisayen soja. Wannan tayin ya fito ne a wata kafar Koriya ta Arewa a yammacin jiya Juma'a, kuma bata sake zani ba daga tayin da ta taba yi wa hukumomin wanda Pyongyang ta taba yi musu da cewa su hada hulɗar da ta shafi zaman lafiya tsakanin su. Da aka tambayi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby a jiya, ya ce ba shi da labarin wannan tayi na zaman lafiyar da suka ci a makon da ya gabata ne. Koriya ta Arewar ta yi gwajin nukiliya karo na hudu da kusan duk duniya suka ce tur da al'amarin, wanda kuma haka ya kara fargaba a yankin na Koriya. Yan sandan birni a Indonesia sun ce akalla sun kama mutane guda 12 da ke da alaka da mummunan harin nan da aka kai wanda ake zargin kungiyar ISIS wanda kuma ta dauki nauyin sa. Shugaban yan sandan kasar Badrin Haitin ya bayyana haka a yau Asabar. Gungun da suka kai harin an gano su ne a lokacin da aka kai wani samame a wurare daban-daban, wanda kuma an gane suna samun kudaden shiga ne daga wata kafa da ba a tantance ko wace ce ba daga kungiyar ISIS, wanda kuma dukkanin mahara guda 5 da aka kashe a harin sun bayyana cewa an kashe su ne a wannan samame da aka kai a wurare daban-daban. Daga baya kuma cikin maharan da aka bindige an ci akalla an taba kama guda 1 daga cikin su da mallakar bindiga lokacin da shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci kasar, kamar yadda shi jami'i Badruddin ya bayyana. Jami'an jam'iyyar KMT mai mulkin kasar Taiwan sun amince da shan kai da suka yi a zaben shugaban kasar da ya gabata a yau Asabar, wanda hakan ya zama wani abin tarihi da zai kawo canji a siyasar daya daga cikin manyan kasashen gabashin duniya. A wani jawabi da shi shugaban jam'iyyar ta KMT kuma dan takarar jam'iyyar ya bada hakuri game da kurakuran da aka samu a cikin wannan jam'iyya ko zaben da aka gudanar, wanda yace jam'iyyar sa bata yi abin da ya kamata ba. Daga ƙarshe yayi wa abokiyar takarar tasa wadda ita ta lashe zaben ta murna mai suna Siyan Wen murnar nasarar wannan zabe da ta samu. Hasali ma ya bayyana cewa jam'iyyar KMT din ta sha kai ne kuma ta bawa wasu waɗanda suke goyen bayan ta kunya ya kamata su tashi tsaye a nan gaba.
To Usman Ahmad Kabari ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To da kyau, to yanzu kuma sai rahotanni da hirar laki, kuma za mu share fage ne da hirar da muka yi da Alhaji Gambo Abubakar, sarkin Hausa a birnin Wagadugu a can kasar Burkina Faso, kan halin ta'addancin da aka kai a garin nasu jiya da kuma halin da birnin yake ciki a yau.
To yanzu alhamdulillah, mun gode wa Allah an samu kwanciyar hankali, amma kusan duk kasuwa da kasani da babba da ƙarami ba wanda aka bude, ba kasuwar da aka bude, domin ni kaina cikin Central Market nake, amma ba bude ba.
Ya sauran zirga-zirgar jama'a cikin garin fa?
To zirga-zirga a sauran jama'a cikin gari, kusan kowa ya tuke kafarsa a gida, manyan kantuna a kulle, musamman dai kusan tsakar gari ne aka yi wannan matsalar. Don kusan duk wasu manyan kantuna a gurin da harkoki na yau da kullun da bankuna wanda ke aiki a tabar ba wanda ya buɗe.
Alhaji Gambo, ga wanda bai san wannan otel inda aka kai wannan harin ba, ba mu misalin ainihin muhimmancin wurin, babban wuri ne, babban otel ne?
Babban otel ne, Splendid Hotel, babban otel ne kuma kan wani babban layi ana ce mishi kwabin kurma. Kusa dai duk tsakan garin, dukkan faɗin cikin birnin Wagadugu ba babban layi irin wannan. A nan ban manyan bankuna suke, a nan nan hada-hada yake, akwai babban masallaci na ƙasa a nan gurin, akwai masallaci na ‘yan izala babba mafi girma a nan gurin.
Kuma an ce wurin galibi nan manyan mutane suke sauka da turawa da baƙi da sauransu ko?
Manyan mutane suke sauka da turawa da manya da sauransu, dunan suke sauka.
A lokacin da abin ya faru, kana ina, da dare ne ko da rana ne aka kai harin ne?
Bayan sallar isha kayan ƙarfe 8
na jiya,
da 7 da rabi.
kun ji ƙarar bindigogi da harbe-harbe daga inda kuke?
Rukutun wuta aka dinga yi sheda da na tashi sallar asuba, ana farin wuta sheda gari ya waye daidai ƙarfe 8, sannan muka daina jin harbin bindiga.
To zuwa yanzu dai ita hukumar Wagadugu sun faɗi wani abu game da ko suwaye suka kawo wannan harin?
Ba su faɗa ba har yanzu. Zuwa yanzu hukumar Wagadugu ba abin da suka faɗa. Wajen mutanen da suka jikata ba su faɗa ba, wanda suka ji ciwo ba su faɗa ba. Yanzu dai akwai motocin ceto, akwai ƙungiyar nan na Croix Rouge masu kula da ko yaƙi ake za su shiga su ke ciwo wanda suka ji ciwo. To su kaɗai ke kai suna kawowa tsakanin asibiti da inda aka yi wannan matsalar.
To an ɗauki matakan tsaro a wurare daban-daban cikin birnin Wagadugu?
An ɗauki tsauraran matakai a kusan ko'ina da kashina. An ɗauki tsauraran matakai.
Waɗanne irin matakai aka ɗauka ne?
To kusan dai duk inda jama'a za su aka san suna haɗuwa, za ka iske jami'an tsaro da na wanda suke asirce da wanda suke bayyane.
Yanzu kamar an kafa dokar ta ɓaci ne kenan a Wagadugu? To madalla, to mun gode kwarai Alhaji Gambo Abubakar, sarkin Hausawan birnin Wagadugu. Mun gode kwarai.
Muna addu'a dai Allah ya kare mu da wannan matsalar.
To amin, mun gode kwarai da
gaskiya.
Amin madalla. To Alhaji Gambo Abubakar kenan, sarkin Hausawan birnin Wagadugu a ƙasar Burkina Faso, yake ƙara mana haske kan halin da gari yake ciki bayan farmakin da aka kai kan wani babban otal da ke garin. To sai kuma Najeriya, kuma a jihar Neja, inda yau aka wuni ana zaɓe yankunan ƙananan hukumomi. Kowa yake tafiya?
Rudani da rashin fitowar jama'a da ma sace akwatunan zaɓe, sannan da rashin fara aikin zaben cikin lokaci ne ya dabaibaye zaben shugabannin ƙananan hukumomin jihar Neja da kansilolinsu da ake gudanarwa a yau Asabar. Akasarin ƙananan hukumomin jihar Niger dai an samu jinkiri na isar ma'aikatan zaben, yayin da a can ƙaramar hukumar Rijau magoya bayan PDP ne suka yi ƙorafin cewa an yi masu ƙarfa-ƙarfa aka kwashe akwatunan zaben, kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa a zantawarmu ta wayar salula.
Sunana Lawal Rijau. Abin da ya faru jiya kimanin karfe 3 na dare, aka je INEC office, ka balle INEC office, su ba newspaper suka tafi office. Suka aji suka hana zabe. A inda muke zabe babu akwatin zabe, babu yan zabe.
Sunana Alhaji Hamidu Bala Rijau, Espawa. Yawa an je kawo kayan zabe na yalo a INEC, to amma jiya kan suka zo suka balle INEC. So yan kare kun da suka yi attacking shi election officer. So kwa suka yi kin zabe suka wuce da su. Sannan suka kore agent namu na jam'iyyar PDP suka wace su, ana tara bindika a sama.
Jigon PDP tsohon mai baiwa gwamna Babangida Aliyu shawara akan sha'anin siyasa Yahaya Ability ya ce a iya sanin su kam akwai wurare da dama da ba a yi zaben ba.
Amma gama yanzu mun samu report ya zo mana sun fito kaman yaki da court lasses da court ina sun je kowane mazaba sai su je da court lasses su sara su kwace abin akwatin zabe. A gora haka, mariga haka. So saboda haka ya za a ce an yi zabe, mu ba a yi zabe ba.
To amma hukumar zaben jihar Niger ta ce a iya sanin ta kam zaben na tafiya cikin nasara, kuma ba su da labarin abin da ya faru a Rijau, kamar yadda kakakin hukumar Alhaji Muhammad Ali ya shaida min ta waya.
Wallahi muna da nan office amma ba mu da wannan labari.
Ita ma dai jam'iyyar da ke mulki APC ta nuna gamsuwa ne akan yadda zaben ke tafiya. Barista Lawal Yusuf shine mataimakin sakataren APC a jihar Niger.
Ba tsangwama, ai kaga ba mu kawo ƴan sanda, ba kawo su da ba sa sojoji ba, a firgita kowa ba. Kowa ya da tafiya shi.
Ga sojoji na hange can fa.
Ba waye suka firgitawa suka kora. Ka ji an sace akwata haje tun yanzu?
A ce ana ta fadi ba kaji ba.
Ka ji an sace ga mu da kai in ka tuna 2011 annan kana ganin aduna da ake sare mutane. ‘Yan mutanenmu da ake hana wasu wuce da kayan zaɓe a nan wurin nan.
To shi ma ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Sulo da ake zarginsa da hannu a kan kwashe akwatunan na ƙaramar hukumar Rijau ya maida martani.
To su ma kaga dole ne a musu sani inda rafi kuma gane ba, to me yanzu madarar sigare su saboda zuwa gaba.
Ko yanzu kun ramu gayya ne kenan Honorable?
To abin da suke yi kala kana kuka, su ma yanzu bari su je domin su san menene talaka yake ji a da lokacin da suke.
Kawowa haɗa wannan rahoto dai da misalin ƙarfe 2 na rana, akwai ƙananan hukumomi da dama da ba a fara zaben ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaishe ka Mustapha, to mun je Burkina, mun je Nigeria, ya kamata mu je wani da ake tuwa a jihurin Niger.
A cikin dai korafe-korafen na kawancan ɗan adawar Niger a RDR ya zargi shugaban ƙasa Isufu Muhammadu da amfani da sarakan gargajiya da jakadun ƙasashen waje da ke da zama a jamhuriyar Niger wajen ƙaddamar da yaƙin neman zaɓensa tun kafin a buɗe shi a hukumance. Alhaji Dudu Rahama yana ɗaya daga cikin mambobin kawancan na ɗan adawa.
Ya tafi Maraɗi cikin jihar Maraɗi. Yanda ake gwadowa abubuwan da abubuwa irin na neman ƙura'a ba ga shi da kanshi ba cikin maganganunsa yana cewa ku yi mini kankara muku kan itace mu ai ba ɗan gwara ba ne mu ɗan Hausa ne ai mun san abin da yake wa kana kuma muna da hankali don haka kenan abubuwan da yau shugaban ƙasa yake shimfiɗa a cikin ƙasa hatta da sanarwar su wannan wake da suna sarakin gargajiya kana ganin da takarduwan da aka ba su dukkan kalar jam'iyyar tarayya gare su.
To komi kawancan masu mulki zai ce a game da ƙorafe-ƙorafen na kawancan ƴan adawa. Asumani Muhammadu mamba ne a biron koli na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki.
Na farko dai shi shugaban ƙasa abin da ya sama gaba ƙasar nan aikin ƙasa ne yake yi kowane lokaci. Kowane lokaci kuma lokacin hali ya samu na zuwa wurin ƴan ƙasa zai je wajen ƴan ƙasa tare da ƴan Niger da kuma baki ma na ƙasashen waje. Shugaban ƙasa yana aiki da jakadodi suna ganin abinda taimakon da suke ba Niger dan su zo su ga taimakon da suka ba Niger kenan shin shugaban ƙasa ya aiki da shi ko bai ba sannan sarakuna dole su godiya saboda ana ma ƙasa ne ma talakawan su aiki to yakin nan zabe bai kama ba shugaban ƙasa abinda yake aikin ƙasa kuma shi ya sama gaba.
A game dai da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan na wannan shekarar a jamhuriyar ta Nijar, haɗakar ƙungiyoyin malaman addinin musulunci na jamhuriyar Nijar FECAD ya fitar da wata sanarwa wacce a cikinta ya yi kira ga ɓangarorin da ke jayayya da juna na cewa su sa kishin ƙasa a gabansu. Malam Sabu Idi yana ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar ta FECAD.
Za a shiga cikin wani lokaci na zaɓe, muna kira ga dukkan ƙungiyoyin siyasa da su kawo gudunmuwarsu ta zaman lahiya a cikin ƙasar nan. Kowane ɓangare, ɓangaren adawa ne ko ɓangaren masu mulki ne, abinda al'umma take jira gare su su ne su yi ƙoƙarin kawo zaman lahiya da kwanci hankali da abinda zai sa ƙasarmu ta ci gaba. Saboda wannan al'amari na zaɓe da zai zo, hankalin mutane ya kai wani wuri muna son mu bar hanyoyin da Allah yake kiranmu a kansu.
Nan da makonni biyu masu zuwa dai ne za a soma yakin neman zaben a hukumance a jamhuriyar ta Niger. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
To a gari da Malam Yusuf. To jama'a, mu fannin hantsi ne har yanzu karfe 10:18 na safe muke ga Ibrahim Kalmusi Garba da shirin mu na
masu sauraron mu. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar Haruna Muhammad Katsina kan tarihin hasumiyar gobarau. Sai kuma wata tambayar da wataƙila ke da nasaba da ƙara tafiya China kasuwanci da ‘yan arewacin Najeriya irin su Abubakar Jangudu Jali da Haruna Isa ke yi har suke yin kicibis da mutanen da ake kira Rat Tribe, wato ƙabilar ɓera, don haka suke son tarihi ko bayani kansu. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar Malam Haruna Muhammad Katsina kan tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansarka daga masanin tarihi da ke cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala.
To, zamanin sarkin Katsina Umaru Dallaje, hasumiya ta gobarau, gininta ya dan fara rushewa. To, amma a zamanin sarkin Katsina sarki Dukko, ya aka maida ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da din nan. Daga baya, gabaɗe dukkan birnin Katsina jama'a nan ne suke yin haduwa, suke sallar juma'a a nan wannan wuri, domin an samar da masallaci ne na juma'a. Wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne, da makaranta na addini. Kama a karni na 18 da aka gina wani masallacin Juma'a, wato da ake kira masallacin Dutse a kusa da kofar Soro. A karni na 18 sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar Gobarau sai rago. Sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa na gudanar da karatu, musamman akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim Almagili wanda ya zo a karni na 16 kasar Hausa bayan ya baro Kano ya zo kasar Katsina. Sannan akwai malamai kamar irin su Sheikh Kadi Muhammad At-Tazakti, sannan akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim, sannan akwai Sheikh Umar bin Akit, sannan akwai Sheikh Ahmad Bab Ali Timbukti, sannan akwai Sheikh Aqib Al-Sumani. Duk waɗannan malamai ne waɗanda suka zo suka yi karantarwa a wannan birni da Katsina, amma kuma sun zauna a wannan wuri da ke da dimbin tarihi na hasumiyar Gobarau. Littattafan da suka fi karantawa akwai littattafan tafsiri, akwai littattafan hadisi, akwai littattafai irin na shu'ara, wato waƙoƙi irin na zamanin jahiliya. Duk waɗannan fannoni shi ne waɗannan malamai suke karantarwa a wannan wuri. Abin da zai ba mu mai sauraro mamaki game da wannan hasumiya ta Gobarau, ta yi kama da wani wuri da ke cikin Timbuktu da ake kira Sankore. A masallacin Sankore jami'a ce guda kamar yadda take jami'a guda a wannan hasumiya ta Gobarau. Hasumiyar Sankore ta yi kama da tsarin ginin hasumiyar Gobarau, domin ni na shiga hasumiyar Gobarau lokacin da muka je Katsina, sannan kuma na je birnin Timbuktu, na kuma ga yadda ainihin hasumiyar masallacin da ke wato Sankore yake, wanda a nan ne ma'ana manya-manyan malamai suka zauna suka gabatar da karatuttuka suka kuma yi wannan follow wallafi. Kuma musamman ma abin da zai bada mamaki shine daga cikin manyan malaman da suka zo suka zauna a wannan wuri na kusa da hasumiyar Gobarau akwai Sheikh Ahmad Baba Ali At-Tumbukti. Shi wannan malami ne wanda ya taso daga kasar Mali a Timbuktu ya zai zauna a wannan wuri kuma ya bada karatu. To sannan akwai alaka tsakanin wato kasar Katsina da kuma daular Songhai, wanda kusan ana tunanin daga nan ne aka samo fasahar gine-gine wanda har yanzu nan aka samar da wannan hasumiya ta Gobarau a irin wannan tsari na wannan gine-gine. Sannan an samu takaddama musamman ma a ɗaya tambayar da ake magana akan ma'ana wato dangantakar wali Jodoma da kuma hasumiyar Gobarau. Wato abin da ya faru shine lokacin da aka zo za a gina wannan masallaci a zamanin sarkin Katsina Muhammadu Korau, sai ana tunanin ina ne alƙibla, ma'ana ina ne za a fuskanta a yi sallah, ina ne sashin inda yake nuna inda Ka'aba take, domin Ka'aba ake fuskanta sannan a yi sallah. Saboda haka sai aka tara manya-manyan malamai, wannan ya ce nan ne, wannan ya ce nan ne, kowa yana nuna wuri daban-daban. Da shi wani Jodoma ya zo sai ya ce musu, ai dukkanku ba ku cinka ba, amma ga inda alƙibla take. Sai dukkansu sai suka fashe da dariya suna masa ba'a suna nuna cewa bai san komai ba, shi waye ne matsayinsu da hazi zai nuna cewa abin da suka faɗi ba daidai ba ne, sai dai abin da ya faɗi shi ne daidai. A wani lokaci daga baya sai zai nuna inda dai suke musu din, sai ce kowa ya kalli nan, yana nuna wurin, hankalinsu ya dawo wurin gaba daya suna kallon wurin, sai ga shi Ka'aba ta bayyana ga mutane nan suna dawafi. To wannan dalilin ne yasa ake kiransa da suna wani Jodoma, shi wannan babban malami, wanda daga wannan lokaci ne aka yadda aka amince cewa inda wannan bawan Allah ya nuna nan ne alƙibla, tun daga shi har Allah ya kawo kashafi, misali har kowa da kowa a wannan wurin ya ga ka inda Ka'aba take, kuma ga mutane can suna dawafi suna kewaye ɗakin Ka'aba. To kaji inda alaƙar shi wani Jodoma ta zo da kuma abin da ya shafi wato hasumiyar Gobarau.
Yawa doctor, nan kuma ga wata tambaya mai alaƙa da wacce ka bayyana yanzu, ta cewa wai da gaske ne a da can idan aka hau ƙololuwarta akan hango ɗakin Ka'aba da ke ƙasar Saudiya daga nan kan hasumiyar?
Gaskiya a bisa tarihi babu wannan tabbacin, amma dai abin da yake tabbas shi ne a wayar da ta faru tsakanin Waliyu Jodoma da kuma waɗannan malamai da suka taru don ganin alƙibla a nan wurin. Babu mamaki Allah ya kawo mutanen kwarai wanda Allah yake musu kashafi, wato akwai abin da ake ce ma kashfin nurani da kashfin zulmani. Kashfin nurani shine wanda Allah yake yi ma mutum kashafi, ya yaye masa, ya jawo masa nesa ta zo kusa ya ganta ko me nisanta. Amma wannan Allah bai ma kowa ce wanda yake mutumin kirki, wanda yake da kusanci da Allah, mumini da sauransu. Akwai kashfin zulmani wanda ake wanda ma ba ma musulmi ba, wanda Allah ya jefa masa fasaha da fahimta, ya hango abin da bai zo ba ma, Allah ya kawo masa kusa ya gani. Ita kuma wannan hasumiya ta kasance manya-manyan mutane daga sassa daban-daban na duniya suna zuwa wato wannan wuri don su gane mukawunansu, saboda an nuna cewa wuri ne mai dimbin tarihi. Mutane suna zuwa daga kasar Jamus, kasar Ingila, kasar Amurka, kasar Argentina, kasar Sudan, kasar Morocco, Ghana, Canada da sauransu, su zo su ga wannan wato hasumiya ta gobarau a cikin kasar Katsina.
Sai kuma ansar tambayar su Abubakar Janguɗa Jali da Haruna Isa game da mutanen da a China ake kira Ra tribe, wato kabilar bira. Idan masu tambayar na saurare, kwanaki mun ansa irin wannan tambayar lokacin da Malam Yahaya Abubakar Ƙarfi yayi irinta, kuma ga abin da ya sauƙaƙa. Su dai waɗanda ake kira Ra tribe, ma'ana kabilar bira a ƙasar China, ba wai ƴan wata takamammiyar kabila bane, marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban, ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna, da baƙi da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatilas suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar China. Hasali ma banda Ra tribe ana kuma kiransu Ant tribe, wato kabilar tururuwa, ko kuma Whale tribe, ma'ana kabilar rijiya ko ramuka, duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazarciyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna Lian Si ta fara kirkiro irin wannan lakabin. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Ta gaishe ka Ibrahim, to bari mu da koron Usman ya ba mu labarin matakaici.
Jami'an hukumomi ko kuma 'yan sanda a Burkina Faso sun ce an kawo ƙarshen mamayewar harin ta'addancin da wasu masu tsatsauran ra'ayi suka kai a wani babban otal da ke babban birnin ƙasar. Sai dai wannan abu ya halaka mutane 23 a ƙasashe da suka fito daga ƙasashe daban-daban har kusan guda 18. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce ranar Asabar din nan za a dage wa kasarsa takunkumin tattalin arziki ta duniya da aka kakaba musu bayan gabatar da rahoton ƙarshe na hukumar kula da ayyukan sarrafa makamashin nukiliya ta duniya. Ya bayyana haka ne a daidai lokacin da ya sauka a Vienna ta kasar Austria. Haka kuma Koriya ta Arewa ta ce za ta dakatar da gwajin makaminta na nukiliya, amma fa da sharaɗin in har za su zama sun yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Amurka, wanda hakan zai raba ƙawancen atisayen sojan Amurka da Koriya ta Kudu.
Ibrahim, bari in ja ma burki a nan. To jama'a, inda za mu ja aiki nan sai mun dawo da ƙarfe 9:30 na dare domin kawo muku shirinmu na mu tattauna. Kafin mu tafi mun in rashe-rashe, saboda haka muna son mu yi ta'aziyya ga wasu daga cikin mutanenmu da suka da Alhaji Ibrahim Dosara a Gusau ta jihar Zamfara, wanda ya rashe mahaifinsa a cikin makon jiya. Akwai kuma wato rashin da muka yi na Alhaji Faruku Tsaliba a Sokoto, wanda shi ma dai muna son mai wa iyalin taziya. Allah ya ji kansu su duka, ya rahamshe su, mu kuma ya samu cika da imani. Yanzu a madadin dukkan masu sashen saboda Amurka, musamman shi Usman da Caleb da ya ja motar, Ali Mustapha Sokoto ne a Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.